Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake kamo mitocinsu wannan karin muna watsa shirye-shiryen kan mitoci 1725 da kuma 60 a kullum mazauna jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake shigowa da gabatar da shirin na hatsi. Bayan labaran duniya kamar yadda muka bayyana muku, za mu koma jamhuriyar Nijar inda ake gudanar da babban zaɓe domin kawo muku rahotannin kafin nan ga yadda duniya ta wayi gari.
Masu saurari assalamu alaikum, tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta buge abokin karawarta Sanata Bernie Sanders a ci gaba da zaben fiddagwani wanda aka yi a jihar Nevada. Hillary ta samu kashi 52, shi ko Sanata Sanders ya samu kashi 48 ne. Masu sharhi a lamarin yau da kullum suka ce wannan nasarar da Hillary ta samu ya nuna a fili cewa kungiyar nan nata na kamfe yana nan daram kuma yana aiki, amma shi ko Bernie Sanders tilas ne ya kara azama wajen jan hankalin yan jam'iyyar tasu ta Democrat, ba wai ya tsaya ga matasa ba kawai waɗanda su ne ke sahun gaba na masu jefa masa kura'a. Sai kuma a jihar South Carolina, zaben yan majalisar zaben yan takarar Republican Donald Trump ya yi wa abokan karawarsa fintin kawo da kashi 34 na jin kura'ar da aka kada, yayin da Marco Rubio da Ted Cruz kowanne su ya samu kashi 22. Bayan nasarar da ya samu a jihar New Hampshire kwanaki 11 da suka gabata, wannan zai kara sa Trump ya kara samun nasarar zaben gaba daya ga zaben mai zama ya zama dan takar da zai rike wa jam'iyyar tattakara. Bayan bayyana sakamakon zaben, Trump ya yi wa cincirin da magoya bayan sa jawabi gaban matarsa Melania da kuma ɗiyarsa Ivanka, wanda ita ma ta danye takaitaccen bayani. Daga ƙarshe Trump ya taya sauran abokan takarar nasa murna, yana mai cewa takarar shugaban ƙasa fa ba ya da sauki, amma fa dadi idan kai nasara. A cikin wata mai kamawa ne, shugaban Barack Obama zai kai ziyara a ƙasar Cuba, wanda wannan shine karo na farko da wani shugaban ƙasa Amurka zai kai ziyara ƙasar ta Cuba bayan shekaru sama da 90. A cikin bayanin da shugaban Obama ya saba yi sati-sati, ya ce uwar gidansa Michelle ita ce za ta bude ziyara ta ƙasar Cuba da kwanaki biyu da ziyara a babban birnin ƙasar a ranar 21 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Obama ya ce zai gana da shugaban kasar Raul Castro domin tattauna yadda kasashen za su ci gaba da ƙarfafa dangantakarsu. Shugaban Obama ya ce ba ta da kike zai bayyana wa shugaban bambancin da ke tsakaninsu, musamman akan abin da ya shafi demokradiyya da kuma 'yancin ɗan Adam. Sai dai a ranar Alhamis din da ta gabata, 'yan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican masu kyakkyawan nasaba da kasar ta Cuba, irin su Senator Marco Rubio da iyayensa, suka yi gudun hijira a cikin shekarar 1950 zuwa nan Amurka, na cikin waɗanda suka soki lamirin shugaban Obama game da wannan ziyarar da yake shirin kaiwa a ƙasar ta Cuba. Rubio ya ce ƙoƙarin da shugabannin baya suka yi game da hulɗa da ƙasar ta Cuba bai canza komai ba game da manufar ƙasar kan 'yancin ɗan Adam. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Prime Minister Turkiyya ya buƙaci Amurka da ta baiwa gwamnatinsa goyon baya ba tare da wani sharadi ba akan yadda zai ci gaba da yakin kurdawan ƙasar Syria. Prime Minister yana magana ne sa'ilin da yake wa taron manema labarai jawabi a Ankara bayan sun kwashe tsawon awowi 5 da jami'an tsaro suna tattaunawa. Ahmed Davutoglu ya ce yana da tabbacin cewa ƙungiyar YPG da ke da goyon bayan Amurka da ta yaƙi da ƙungiyar ISIL a Syria suna da hannu wajen tashin bom ɗin nan a Ankara, wanda ya dalilin mutuwar mutane 28 a ranar Laraba. To sai dai kuma ƙungiyar 'yan kurdawa da ke tunga a ƙasar na Turkiyya da ake kira Kurdistan Freedom Falcon, wato TAK, sun ce su ne su kai harin nan da ya yi dalilin mutuwar waɗannan mutane 28 da ake magana a kansu. Sai dai Prime Minister Davutoglu ya ce zuƙi ta mallaki ne, ƙungiyar ta TAK tana ƙoƙarin kare ƙungiyar YPG ne. Kasar Turkiyya ta ce kungiyar ta YPG kungiyar 'yan ta'adda ne, amma kuma Amurka ba ta son ta yarda da hakan. Jami'an kasar Amurka sun ce ba su da kowace irin hujja da za su gasganta wannan ikirari ko kuma su ƙaryata cewa kungiyar tana da hannu wajen harin bom ɗin da aka kai a Ankara. Yan rajin kare yanci a ƙasar Ukraine sun yi jifa kana sun fasa tagan banki a tsakiyar birnin Kyiv a jiya Asabar. Sun yi hakan ne kuwa domin bikin tunawa da zanga-zangan da ya tura gwamnatin shugaban ƙasar mai goyon bayan Rasha. Sun yi a wannan ranar ce dai ɗaruruwan mutane suka taru a dandalin da ke babban birnin ƙasar domin tuna ranar ture wannan shugaba. Masu zanga-zangan dai sun kai wa wasu bankuna mallakan ƙasar Rasha da ke cikin ƙasar hari, yin hakan ko ya haifo da cinkoson motoci a wannan wurin. Rahotanni daga kafofin yaɗa labarai na cikin gida na ƙasar sun bayyana cewa duk da ƙoƙarin da 'yan sanda suka yi na ganin sun fatattaki masu zanga-zanga amma hakan bai cimma nasara ba. A ranar 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2014 ne dai aka kashe masu zanga-zanga har sama da 100, da yawansu kuma an kashe su ne ta halbin da aka yi musu da bindiga. Jami'an tsaro masu biyayya ga shugaba Viktor Yanukovych su ne suka aikata wannan danyen aikin lokacin da suka yi kokarin ganin sun kwantar da tanzomar da ya tura babban birnin ƙasar cikin rudu da damuwa na tsawon makonni. Sai dai abinda ya ƙara harsu kama su wannan zanga-zanga shine ba wani yunkurin ganin an gano waɗanda suka yi wannan kisan, balle ma a ce za a hukunta su. Kawo yanzu ba wanda zai ce ga waɗanda suka aikata kisan wannan waɗannan mutane. Sai dai kashe wannan mutanen ƙasar ta Ukraine ana ganin shine abin da ya sa shugaba Yanukovych ya bar karagar mulki.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To Mallam Ladin, bari mu koma kan harkokin zaɓuɓɓuka a Jamhuriyar Nijar. To ka san 'yan Najeriya da dama da ke zaune a Najeriya, wato 'yan Nijar ɗin da dama da ke zaune a Najeriya waɗanda ba su samu komawa gida ba su gudanar da zaɓe suna nan da yawa.
Haka yake, sai dai ai gwamnatin ƙasar ta yi musu tanadi inda za su iya zuwa su jefa ƙuri'arsu. Abinda wakilinmu Murtala Faruk Sani ne ya bayyana mana kenan a cikin wannan rahoton da za a ji.
Yayin da 'yan ƙasar Jamhuriyar Nijar da dama da ke zaune a Najeriya, musamman a makwabtan jihohi irin Sokoto, Kebbi da Zamfara, suka koma gida domin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Wasu da dama kuma suna nan suna dakon jefa ƙuri'unsu a nan Najeriya. Sokoto na ɗaya daga cikin cibiyoyin da aka yi rijistar 'yan ƙasar ta Nijar domin ba su damar zaɓe a inda suke. To ko yaya wannan zaɓen yake a zukatan 'yan Nijar ɗin mazauna Sokoto, na nemi jin ra'ayoyin wasu daga cikinsu.
Ni ne Abdulmuminu Suleiman daga Filinge, mazauni Sokoto, Najeriya.
To gobe ne ƙasar ka za ta gudanar da zaɓe, za ka gudanar da zaɓe?
Ina gudanar da zaɓe a nan cikin mazaɓa Sokoto.
To menene fatanka a wannan zaɓen da za a gudanar?
Fatana shi ne a yi shi lafiya, a ƙare shi lafiya. Wanda ya ci Allah ya sa ya yi ci, ya yi mana aiki na alheri.
Sunana mun tare ba zabar mi. To mu ba mu zaɓe nan don ba mu da rijistar zaɓe ƙasar nan.
To me yasa baka yi ba tun da wasu sun yi?
Don mun baro namu nan jira mun yi rijista a gida kun mun gamu nan mun cikin ƙasar waje. Ba yayi wa baka yi shi ba inda ba rumfakka ba.
To amma menene fatanka ga wannan zaɓen da za a gudanar ga ƙasar ka Jamhuriyar Nijar?
Allah da shi bamu nagari, shine muke fata ko ne dan ƙasa kuma ya kokari ya hada kai.
Sunana Muhammadu Arbi, mazaminin Sokoto, ambacin Nijar, jiha Tilbury. To wannan zaɓe dai muna fata Allah da iko ne don tun shekara na mulki ke gobe ne, saura wata guda, saura wata goma, saura wata biyar, saura shida, sai Allah ya kawo mu yau da ran zabe. Abinda nake fata Allah ya sa yadda mun ka kai wannan lokaci, Allah ya sa zaben ga a yi su lafiya, a kare lafiya. Allah shi ba mai rabo saye. In wanda Allah ya bashi ko wane ko jami'a nashi ne ko ba jami'a ko yan adawa ne, su dauke su da hannu biyu don yanzu ya zama na kowa. Shi anniya, shi abunga da tattalin arziki na farko, sannan da noma da kiwo su ne mun ka gada a kasanmu.
To sai dai kuma wasu 'yan ƙasar na ganin cewa da akwai wasu sababbin al'amura da ke neman kunno kai a wannan zaben waɗanda ya wajaba a ɗauki mataki a kansu.
Eh, sunana Adamu Usman. Ƙasanmu Nijar ban sami hitina ba, sai dai waɗannan lokuta akan kawo wasu abubuwa wani masu ne ba, don da uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya. Amma yanzu zamani ya canza, mutane kan kawo wasu rayuwarsu waɗanda ba al'adar Nijar ba ne. To domin haka nan sai zai tsoron Allah su waɗannan masu bi da makaman. Allah zai tambaye su, ba abin da suka sata ba, Allah zai tambaye su har awacin Nijar ɗin. To balanta mutane, domin haka nan sai tsoron Allah su yi adalci gurgurdu abin Allah ki.
Wannan ne da ya karo na farko da za a baiwa ƴan Niger din da ke zaune a makwabtan kasashe damar jefa ƙuri'a a babban zaben kasar, wanda yanzu haka ƴan takara 15 ne za su fafata a zagaye na farko na zaben shugaban kasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ladan akwai irin wannan cibiyar zaben ma a Abuja kamar yadda wakilinmu Nasiru Adamu Elika ya shaida mana.
Okay. In jamhuriyar Niger mazauna Najeriya sun shirya tsaf don fara kada ƙuri'a inda nan Abuja za a gudanar da zaben a ofishin jakadancin Niger. Alhaji Hamza dan canjin kuɗi ne zonfo da ke ganin baci ka zaben.
Yanda wani abu bai faru a Najeriya ba haka ne mu za mu yi namu lafiya lau ba abin da zai faru da ikon Allah. Haka muke fada kuma haka muke addu'a. A ƙasar mu bamu da kabilanki, bamu da harkan da za a ce wai wannan harkan addini babu, bamu da wannan matsala.
Wai ne kike ga ya fita goma shi a wajenka wajen nasara zaben?
Kai misali kana nufin kamar wanda yake da jama'a ko me?
Wanda kai dai kake gani a hangenka zai iya samun nasara zaben?
Wannan walakin akwai shi a tsakanin kusan mutum biyu.
Shi ko Mustapha Haruna dan siyasa ne dake wakiltar ɗaya daga ƴan takarar.
Tun ƙarfe 7 na safe zan je in zauna a rumfar zabe tare da ni za a so mu zabe. Dan saboda mi gudun ga ai mana magunji.
Kuna fargabar cewa yana iya yiwa in baku sa ido sosai ba za a iya mai gudu kin.
Insha Allah ba abin da bai iya yiwa idan ba a sa idanu ba. Tunda akwai manufa da akwai da ƴan siyasa sosai da dama.
Za a gane tasirin ƙuri'un da za su fito ne daga ƙetare a zaben Niger din bayan samun sakamako. Da wasu ke cewa ba za su yi mamaki ba in zaben ya kai zagaye na biyu. Nasiru Adamu Elika, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ku yi zaben adali.
To, ladan daga Abuja kuma ina muka dosa?
Sai jihar Lagos, inda wakilinmu Babangida Jibrin ya ji bakin ta bakin waɗansu ƴan jamhuriyar Niger game da wannan zaben da ake yi yau din nan.
A bangare ɗaya dai wasu ƴan jamhuriyar ta Niger da suka samu nasu katin sun bayyana min aniyarsu na gudanar da zaben a gobe.
Ni sunana Zakari Hamadu, ina nan a Lagos a cikin Ijora nake. Na yi rajista sosai, na rajista a Saleko.
Kaman gurare nawa za a yi zaben nan a nan Lagos?
An yi rajista a Saleko da Alaba da Gatan Kowa. Wajen a yi rajista, insha Allah wajen ma za a yi zabe.
Abdullahi Jibrila, Tilabi Departement de Tilabiri nace. To lallai zaben nan, to ga wannan kira muna kira duk ƴan Niger muna roƙo su fito da himma su je su yi zabe. Babu hayaniya ba fada. Kuma muna neman alfarma gwamnati Lagos din ya samu na hannu kara yi rigima wurin da muke zabe, ba mu shorin rigima.
To sai dai kuma a inda wasu ke cewa sun samu katin zaben nasu kuma suna jiran gobe ne domin su kada ƙuri'un nasu. Wasu da nazanta da su a nan Lagos sun bayyana mini cewa su kan ba su samu katunan nasu ba, a inda kuma wasu suka ce sun yi rijista ne a jamhuriyar Niger don haka ba za su iya zabe a nan ba. Ga dai abin da wasu su ke cewa.
Husaini Yakuba, wallahi ban shirya ba, saboda abin da ban shirya ba, ba a bamu wurin da zamu je mu yi rijista ba. Kuma yau gobe ne zabe, to ina ne zabe wanda ba a bashi takarda ba yi rijista ba? Ya ka san da zaben bayi
tun lokacin da aka zo daga Niger aka yi rijista ko ba ku yi bane?
Wallahi an yi gida, nayi gida, na tashi zuwa na
to kai a gida,
nayi gida, nayi rijista tun da yanzu na san dai takarda na yana zuwa, yana nan ga hannun mutane.
Sunana Yunusa, amma ana ce Samari Baban Bube daga wajen Logane da Fatima Doso. To lalle zaben Lagos mu ba mu shirya wannan ba, amma abin da ya sa ba mu abin nan ba, inda kamar na zo da kati na wanda aka bani na zabe zai yi in ce in yi zabe, amma tunda ban kawo kati ba saboda abin kuskuren da na yi ban san ko ana zabe nan ba, da zan kawo kati na gefa shi. Yanzu abin da muke fata kawai Allah ya ba mai rabo sa'a, kuma abin da muke fata a koyar da wasu kasashe wanda suka yi zaben kirki, wanda ya ci a bashi, wanda bai ci ba yi hankuri, saboda dama sarauta na Allah ne.
Binciken da na gudanar ya nuna cewa za a gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a cibiyoyi guda uku ne da ke nan Lagos, a inda kuma za a gudanar da irin wannan zaɓe a wasu jihohi na Najeriya da suka hada da Lagos da Abuja da jihar Rivers, birnin Port Harcourt da jihar Katsina. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To kafin mu waiwayi wakilan namu da ke rumfunan zabe a can jamhuriyar Nijar, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Jamhuriyar Nijar yayin da ake gudanar da manyan zabuka na ƙasa. To Mallam Ladan, kafin mu shigo ɗakin watsa shirye-shiryen nan, ka samu tattaunawa da Ibrahim shi ba da yake can
kwarai da gaskiya ka yake, kuma na fara tambayar sa ne ko yana jin kayayyakin zabe sun isa dukkan rumfunan zabe kafin fara zaben na yau, kuma ga abin da ya shaida man lokacin wannan tattaunawar.
Eh, ka san inda ake zabe a Afirka za a rasa wani ƙorafi nan da can ba, amma gaskiya dai kusan komai na tafiya daidai ya zuwa lokacin da ya ba wata matsala ba ƙorafi, illa kawai kafin nan wasu 'yan kwanaki da suka gabata akwai zargin cewa an kama wasu akwatunan kaɗa ƙuri'a da ake ganin kamar ana so ne a yi coge. To ka san abu ne da ike da nasaba da siyasa, ba za ka tabbatar da gaskiyar abun ba, amma dai gaskiya akwai wannan al'amarin. To baya ga shi ba wani babban al'amari haka da za a ce ya yi barazana ga shi wannan zaben da ya zuwa yanzu. Kusan ko'ina da ka zagaya za ka ga 'yan takara na tallata, koko suna magoya bayan 'yan takara suna tallata gwanayensu, kai har shi kansa Mahama Ahmadu da ke fursuna, ko'ina ka je za ka ga 'yan magoya bayansa suna tallata shi, sun ɗau fasta, suna ba mai tsangwamarsu. Ya zuwa yanzu abinda dai yake faruwa kenan, da haka nan a iya cewa lallai abubuwa na gudana yadda ya kamata.
Dama abin nake so in tambaye ka shine, ƴan adawa ba su yi korafi ba, saboda kafin wannan ranar naji suna cewa musamman waɗanda aka ce za su jefa ƙuri'a koda ba su da katin zaɓe, baka ji wani abu game da wannan ba, ba su yi wani korafi ko ci gaba da korafi game da wannan ba kafin wannan ranar ta yau?
Akwai wannan korafin kamar yadda na gaya ma ne. Duk inda aka ce ma ana kaɗa ƙuri'a ana zaɓe a Afirka, sai ka ji ƙorafi nan da can, saboda abubuwan ba su gama daidaita ba kamar na yammacin duniya. Don haka nan dole ka ji ƙorafi nan da can, kai hatta ma game da batun makala fasta, akwai masu cewa an fi makala fastocin wato shugaban ƙasa mai ci a wurare na gwamnati haka. Suna cewa idan aka sa fasta ɗin ɗan adawa a wurare haka masu muhimmanci, sai wasu su zagaya su cire, don haka nan ba a yin abin, ba a sakan ma 'yan adawa mara ba, an takura su, don haka nan akwai son kai ciki. Amma dai in ka kwatanta da sauran zaɓuka na sauran ƙasashe, gaskiya a iya cewa dai wato ba laifi. saboda kusan zaka dai ka alamar dai adalci haka sai dai abubuwan da ba a rasa ba dai da ke tattare da abin da ya shafi Afirka da bakar fata.
To idan muka hito daga option hukuma zabe muka shigo cikin gari cikin al'umma me kaji jama'a na cewa game da shi jeho wannan Qur'an musamman game da shirye-shirye sannan kuma da shi kanshi zaben na yau.
Wato abin da jama'a ke cewa shine su yawanci zaka ji sun ce sun gamsu da batun jefa Qur'an amma akwai masu zargin cewa ana shigo da mutane daga makwabtan kasashe. Wasu kuma na cewa a'a ainihin su ɗan Niger ne. Kai dai kawai da ana akan taimaka musu ne masu kuɗi ɗan siyasa sukan taimaka musu sukan tura motoci a jiya a kawo su cikin Niger don su kada Qur'an da yake suna ganin wasu za su jefa Qur'an. Da haka nan sukan kashe koda nawa ne in suna da kuɗin su je su ɗebo su zo su kada Qur'a in an gama a koma. Wasu kuma na cewa wajen shigowa da ƴan Niger akan shigo da waɗanda ba ƴan Niger, wato dai zaka dai ji zargi dai kala-kala ka san abin da baka tabbatar ba amma dai akwai wannan zargin. Sai kuma batun cewa akan sai kati ma wasu mutane haka da basu cancanci kada Qur'a ba ko kuma suka salwantar da katunan su, wasu ƴan siyasa kan sai kati su tabbatar cewa sun mallaki shaidar cewa sun cancanci kada Qur'a din. An ce akwai yadda suke yi su zagaye duk wani abin da ya shafi doka su cimma burinsu, amma kuma wasu kuma na cewa gaskiya na da kamar wuya su iya yin haka din. To akwai dai zargi kala-kala, akwai hasashe, akwai ikirari kala-kala daga bangarori daban-daban. Wato dai abin ya danganta ga wanda ke ma magana.
To a bisa hasashen ka gaba daya in kartara su ka sa bisa skeli ya kake hasashen hitowan masu jewa Qur'a a yau?
Gaskiya za a fito sosai. Ka san wato Malam Ladan bari na gaya ma, wato tunda aka fara siyasa a jamhuriyar Niger ba a taɓa siyasar da ta ɗauki hankali kai ba ma ƴan Niger kaɗai ba, ta ɗauki hankalin duniya kamar wacce ake yi yanzu a wannan ƙasar ba, saboda dalilai daban-daban ba ma kawai wajen an ci gaba ko ko dai shekaru sun kai ga ana haka ba, a'a akwai wato dalilai daban-daban.
Ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan ƙasa.
To a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba a jamhuriyar Nijar, to kuma bari mu waiwayi wakilinmu Sule Mumuni Bama a birnin Yame domin jin halin da ake ciki. To Malam Sule, a wace mazaɓa kake
yanzu? Malama Grace, ina a makarantar CJ set da ke a unguwar Kudriyar a tsakiyar birnin Yame.
Me ke wakana a wurin, an samu fitowa, jami'an zaɓe sun fito, mutane kuma sun fito?
Yawa, haka ne, mutane sun huto sosai domin su kada ƙuri'unsu. An kawo jami'an tsaro, an jijjige sosai ciki da waje, sannan jami'an zaɓe su ma suna nan. Sai dai a yadda na lura har yanzu ba a fara zaɓen ba domin kayayyakin zaɓe ba su iso ba.
Wani lokaci ne ya kamata ainihi ya fara zaɓen bisa ga tsari?
Karfe 8 ne ya kamata a soma zaɓe bisa ka'ida kamar yadda dai hukumar zaɓe ta bayyana a can baya.
To dama ka so kai bayanin cewa bisa ga al'ada shugaban ƙasa yakan je ya fara kada ƙuri'a a daidai karfe 8 ɗin nan, wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shi bai fito ba?
A to bana tsammanin cewa akwai alaka tsakanin waɗannan abubuwa, saboda shi shugaban ƙasa bayanan da muka samu zai kada ƙuri'a ne a karfe 10 na rana. To kaga idan aka ce kowace mazaɓa sai karfe 10 za a fara kenan, abin za a samu matsala. Dama dai bisa al'ada a nan Niger shugaban ƙasa kan kada tasa ƙuri'ar a ma'aikatar magajin gari, wato Ville de Niamey, wanda shine cibiyar zaɓe mai lamba 000, ma'ana kamar shine da yake bada order. To amma jiya jajibar mun samu labarin cewa a wannan karin shugaban ƙasa sai a karfe 10 zai kada tasa ƙuri'ar.
To menene su waɗanda suke bisa layi a halin yanzu suke cewa dangane da rashin kawo katunan zaɓe ko kuma kayayyakin zaɓen?
To mutane suna ta nuna damuwa tunda kin san wannan zaɓe ne wanda za a iya cewa jama'a na da matukar takaici a kansa, ganin yadda kowa yake zumuɗin ya je ya zaɓi ɗan takarar da yake ransa. saboda haka sun damu ainin kowa ke gani kallon waɗanda ke cikin harabar makarantar suna kallon daidai wajen kofar dan dai su ga yadda za a yi kayan zabe sun shigo
kamar wani abin da barin ja maka burki nan lokaci yana hararar mu to bari mu nufi
Niyami muna kuma tare da wakiliyar mu ne Tamar Abari. Tamar Abari
tana da magaran ko
kina da magaran kina ji mu
ina ji ku gani nan a mazaba mai lamba 82 na unguwar kuran dagawa da take cikin makarantar horar da malaman kinya wanda ake cewa ANSC yanzu haka dai duka ma'aikata wanda ya kamata su kula da wannan zabe dukan su sun iso kowa da kowa ya iso to sai dai a mazabar da muke ta 82 mai lamba 82 a yanzu
ba masu zabe
yato har yanzu dai ba wani wanda ya iso mai zabe amma ma'aikatan duka da wakilan da za su kula da zaben duka sun zo
to kaji akasin abin da ya faru a yare ga masu zabe sun fita babu jami'an zabe to muna fata su dai hukumomin zabe suna ji
wanda za su kada kur'a ne babu jami'an zabe duka sun zo har ga wasu ma nan ga wani bature nan a gabana na kungiyar
amma tamar me yasa me yake ji ya kawo haka a ce ga malaman zabe kuma ba masu jefa zabe ko masu ɗan takara ba su yi kamfe a wannan wurin ba ne
a sun yi kamfen sosai ko aka yi kamfen a nan na san wani lokaci mutane su ce bari sai na ida abin da nike je kar in je ko star da taro ko wani abu ko kuma kar in je a kan bata lokaci kuma ban kare abin da nike a gida ba kuma hallo ban samu na
Yawato Tamar mun gode kwarai da gaske to muna dai fata hukumomin zabe suna jin mu idan suna sauraron mu inda shi a Sile yake Sile wace mazaba kace kake Yawato Sile yayi nisa to muna fata dai sun ji mu akai kayayyakin zabe domin jama'a suna can to sai kuma mu nufi Yusuf Malam Yusuf kana tare da mu
ina jin ki malama
to wace mazaba kai kake
to yanzu kai ina mazabar wata unguwa da yake kira Kwara Kado dake wajen binnin Yame inda wannan mazabar dai ga masu kada kur'a sun zo amma matsalar ita ce suna jira kayayyakin zabe
to duka
ne malami barka da yau barka kai ka zo zabe kuma ne matsala to a yanzu dai ba dai har yanzu dai ba fara zaben ba amma muna fata zan zuwa kananan lokaci za a fara muna mutu malama gida suke ji abinda wannan malamin ke cewa na samu zanta da ɗaya daga cikin waɗanda ke kula da zaben wanda ya kwatanta min cewa shi ma dai kayayyakin zaben ne suke jira
yawato malam su tunda kai ne kake birnin Yame ba za ka rasa sanin hukumomi da ya kamata su kai kayayyakin zabe a wannan wurin ba wanda kira za ka yi ba hukumomi inda suna sauraron mu waɗanne hukumomi da ya kamata su kai kayayyakin zabe a wannan wurin
Hello?
Kana ji mu? To ina tsaman mun samu matsalar layi to Yusuf Abdullahi kenan daga wata mazaba a binnin Yame kuma inda yake bayyanawa kamar yadda shi ma Sule ya bayyana cewa a nan wurin ma ba riga an kai kayayyakin zabe ba to idan kuka kasance tare da mu a shirye-shiryen mu na rana Malam Ladan
za mu ci gaba da kawo muku rahotanni ga inda aka kwana game da wannan zaben
to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu mu agogo ma nan Washington na cewa karfe 2:28 na asuba sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho wanda dukan su yau sun ta'allaka ne akan wannan zabe da ake gudanarwa yau a jamhuriyar Niger
Assalamu alaikum gidan radiyon muryar Amurka mai wannan magana ni ne Alhaji Dan Niger daga nan Najeriya wani dalta ina kira da wannan zabe za a yi na ƙarshen mu na shugaban ƙasa to Allah ya kamata yan Niger duk ku fito tsakanin maza da mata ku ba da goyon bayan ku shugaban ƙasa mai ci Muhammadu Isuhu zaki na tarayya ya kamata ku ba shi goyon baya saboda aikin da ya faru cikin ƙasar mu ya ci gaba da yin su don saboda
yawa to ra'ayoyin da muka iya ba ku daman bayyanawa kenan a gurguje Malam Ladan sai takaitattun labarai
to tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta buja abokin karawarta Bernie Sanders a ci gaba da zaben fidda gwani wanda aka yi a jihar Nevada. A cikin wata mai kamawa ne, shugaba Barack Obama zai kai ziyara kasar Cuba, wanda wannan shine karo na farko da wani shugaban Amurka zai kai ziyara kasar ta Cuba bayan shekaru sama da 90. Prime Minister Turkiya ya buƙaci Amurka ta baiwa gwamnatinsa goyon baya ba tare da wani sharadi ba.
To daga nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya.